Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Lakturorin nan biyu da BBC ta sanya bidiyonsu a jiya ya kuma baza duniya suna ƙuruciyar ɗan bunsuru da ɗalibansu na jami'a. Bincike ya gano cewar guda daga cikinsu ya yi yunƙurin halaka kansa a yau. A yayin da masana suka gano cewar cutar damuwa na sanya taɓin hankali ga waɗanda suka tsananta damuwa, likitoci ma a hannu guda sun gano cewar shan magunguna barkatai na haifar da cutar mantau. Shi kuwa shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ya ce duk bikin da aka gano ana watsitsi da dala ko kuma kuɗin Najeriya, to babu shakka za a hana ango da amarya tarewa. Ita kuwa wata amarya ta sunkuya ta haife sanɓalelen jaririnta watanni huɗu kacal da yi mata aure. Sai dai wannan mata ta ce a dakata akwai magana baya don gawa ta riƙe mai wanka. Sai a biyo mu jikin jirin don jin yankan hanzarin wannan mata. Za kuma mu ƙarƙare da saƙonnin rayoyinku kamar yadda al'adar shirin inda ranka take.
Sanro oban ƙarbuwa, sanro da mungon hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shi ne ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauron, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira nambar waya 0806-79-40-87 ko 0700-385-5555 domin tunanin maganin sauro. Yi tunanin maganin sauro na wanzan shi ne zai gamsar da ku.
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi. Albarka English Lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga ƙarfe 6:30 zuwa ƙarfe 8:30 na dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar ƴan kasuwa a ranakun Litinin, Talata da kuma Laraba daga ƙarfe 6:30 na yamma zuwa ƙarfe 8:30 na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo, wato daga kai sai malam. Sai kuma ajin mata zalla a ranakun Talata da Laraba daga ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 6 na yamma. Mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai 20 tip da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu. Za ku iya samu mu kai tsaye domin yankar naku form ɗin a Murtala Suya da ke kan titin Kabuga ko a Huwa Osto da ke kan titin Rijiyar Lemu ko a ofishinmu da ke gadon Gama Complex, Kabuga Bola Daura da gidan man NNPC ko kuma a lambobin wayar 0803-02-6-1-45 ko a 0803-11-6-6-2.
Bishop, zamu je kawai mu siyo kifi, sana da kifaye kala kala kuma ga sauki.
Ha jama'a, yanzu kam lokaci yayi da za ku bude kunnuwanku. Ga dan aiki zai sanar da ku cewa an bude katafaren wajen sai da kifaye da aka yi wa suna The Fish Shop. Hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na kasar waje. Gwari-gwari akwai balaraban kifi da baturen kifi. The Fish Shop suna da manya-manyan kifaye. Eh mana, girman wani kifin ya kai girman ja riri. Bayan haka suna sai da sauran halittu na ruwa. Ya ku matan gida ku gayawa mazajenku su siyo muku kifi at The Fish Shop domin gyara miyarku. Adireshin su yana nan a nan ba 7 Prime Pub Complex kusa da mahaɗar a Dobayar Mall wato ShopRite a kan titin zuwa gidan zu. Don ƙarin bayani ku kira su akan nambar waya 0906-92-98-79. A zancen ƙarshe ɗan aike ya isar da saƙonsa daga kamfanin sai da kifi The Fish Shop.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Allah cikin ni'imarsa da falalarsa da buɗinsa, mun wayi gari da samun mamakon ruwan sama a yau. A lokacin da ake dab da kai yara makaranta, sai kawai ruwan sama ya ɓarke kamar da bakin ƙwarya. Haka aka dinka zabga wannan ruwa. Fa lillahi alhamdu dai, wannan ruwa ya zama toni ima da rahama ga al'umma domin kuwa a baya har manoma sun yanke tsammani domin kuwa suna ganin cewar dawa bata kai ba da sauran iri to amma wannan ruwa da ya faru manoma fa sun dara inda suke cewa a wannan lokaci dawar su da ma sauran amfani zai iya kaiwa to wannan dai rahama Allah ce da budin sa da kuma buwayar sa Allah ubangiji ya samu dace to kamar yadda muka alƙawarta muku a jiya cewar yau wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma zai je hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano wato Kano State Hospital Management Board domin jin matsayin su kan labarin da muka baku a jiya na asibitin Hasiya Bayero wanda aka gano cewar asibitin ya tasan mazama kufai baya da lalacewa da kuma hana masu ziyara zuwa ziyara da ma kawo wa marasa lafiya abinci a yau dai wakilin namu yayi tattaki har zuwa waccan hukuma baya da shugabar asibitin a baya ta bar wakilin namu a tsaye har wajen minti 117 yana jira domin jin tabakinta kan waka cika tashin da ke faruwa a asibitin inda kuma yana tsaye ta aiko shugaban ma'aikatan asibitin cewa wakilin namu sai dai ya tafi board ita ba za ta iya ce masa komai ba to a sanyin safiyar yau ne lokacin da ana mamakon ruwan saman nan wakilin namu ya sanya jamfleya ta ruwa ya kuma kutsa kai ya hau mashin dinsa ina fubot har ma da zuwan sa ya samu nasarar dacewa da ganawa da Dr. Nasir Alhassan Kabo wanda yake shine director general na wannan hukuma wanda ya shaida wakilin namu cewar ai tun bayan lokacin da suka saurari wancan labari da muka baku a jiya ya sanya hukumar ta kadu kuma hankalin ta tashi inda ta tashi haikan da safiyar yau domin lalubo dukkanin matsalolin da ke damun asibitin Hasiya Bayero da ma sauran asibitoci da ke karkashin wannan hukuma domin gyara su da kawo musu dauki cikin gaggawa amma dai bai bari wakilin namu ya nade muryar sa ba sai dai a daidai lokacin da muke tsaka da hada wannan rahoto sai ga shugaban kungiyar ma'amuta wannan asibiti wato Faruk Abdullahi na Sidi wanda ya shigo cikin yanayi mara dadi ya kuma shaida mana cewar duk kusan abin da ake fada a asibitin wasu haka ne wasu kuma sabanin haka ne illa iyaka dai jama'a ne suka yi musu mummunar fahimta inda yace ka san tsakanin mai gadi da al'umma ba ka tafi aka fiye samun jituwa ba har ma ya bayyana mana cewar suna iya bakin kokarin su su ga sun daidaita tsakanin al'umma da masu gadi musamman ma waɗanda suka zo domin ziyara kuma lokacin ziyarar ne da ma waɗanda suka kawo abinci har ma ya bayyana wakilin namu cewar suna iya bakin kokarin su wajen ganin an kawo ci gaba ga garimi a wannan asibiti
duk lokacin da kaga an hana wani wanda ya kawo abinci ije shiga ikaiwa mara lafiyarsa a ciki to in ma an zo ana bada magani likita ko ina dubawa ko za a yi sallama amma haka kawai dan mutum ya zo lokacin daga 4 zuwa 6 ina da dama ije duba dan uwansa mara lafiya amma idan 6 tayi to ba za sake barin wani shiga ba sai 7 zuwa tare na dare eh to duk yawancin lokacin da za a zo a shiga irin nan wajen galibi office ina yana ciki kuma ina zaunawa domin korafi na jama'a muke karba tunda mu aka ce mu wakilci jama'a kuma ba za mu so mu ga cewar an wulakanta al'umma annabi ba ba za mu ga kuma an wulakanta ma'aikatan asibiti ba za mu yi kokari mu balansin mu ga yaya za a yi wa'annan kowa ya samu adalci a tsakanin su
Faruk Abdullahi Nasir kenan shugaban kungiya ma'abota wannan asibiti na Hasiya Bayero To a yanda ake dabda bikin fara ranar masu fama da tabin hankali ta duniya masana a fannin lafiya sun bayyana cewar cutar damuwa tana haifar da cutar hauka wani binciken baya-bayan nan ya bayyana cewar shi ma dai yawan shan magunguna ba tare da kwakwaran binciken likitoci ba yana haifar da cutar mantau bar dai na kira wakiliyar mu Amina Hamisu Isa wace ita ce ta yi nazari akan wannan al'amari ga kuma kunshin rahotanta
Wata ma'aikaciyar jinya a asibitin kula da masu lura da kwakwalwa da ke da Wano a nan Kano, Amina Idris Muhammad ta ce cutar damuwa wato depression ita ce cutar da take janyo dimbin matasa a wannan yankin ciwon tabin hankali.
Wasu kuma tunani na yau da kullum rayuwa ta yi maka zafi ka rasa madafa tun kana iya dauka kwakwalwarka ta zo ba ta dauka bacci ya gagara duk dai gashi na mutum ya hargitse wanka wani ma kokin ce ta yi sallah ce miki ba za ta yi ba.
A nasa bangaren Malam Nura Hussaini wanda shi ma ya kasance cikin shirin ya bayyana cewa babban matsalar da suke fuskanta akan harkar kula da masu lalurar bai wuce rashin samun goyon baya daga gwamnati ba.
To matsalar da muke fuskanta ko kalubalen da muke samu ta wajen iyaye shine idan misalin aka rubuta musu magani na sati 4 ko sati 2 idan an sallame su su je gida su ci gaba da sha to idan sati 2 nan ko sati 4 ya kare iyayen ba sa dawowa da su sai cutar ta dawo
to a gaida Amina Hamisu Isa shi kuwa shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC Ibrahim Magu ya ce da yanzu duk bikin da aka yi aka cashe aka watsa dalolin Amurka da ma kudin Najeriya da suka fita kima to kuma da zaka tsunduma ta kuma kame amarya da ango kuma ba za ta bar su su tare ba har sai an gurfanar da su a gaban kotu ko da kine ba na mu gaito wakiliyar mu Samira Zahari Zakirai wacce za ta warware zare da abawa
idan dai masu sauraro na bibiyar kafafan sada zumunta za su ga cewa a duk lokacin da bikin ƴaƴan gwamnati ya tashi to lokaci ne na barin dala da kuma nuna kayan kawa ga makida da kuma waɗanda aka gayyata yayin da a gefe ɗaya kuma talakawan da suka zabe su suke fama da na siyan maganin zazzabi ko a satin nan ma mun ga wata ƴar gwamnati wata jiha da aka yi bikinta kuma aka yi watsi da daloli da kuma yin fariya da zinaran daham akan haka ne muka ji shugaban hukumar ya da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC Ibrahim Magu ya ce hukumar sa ta samu damar hana gwamnonin ƙasar nan halartar bukukuwan bushasha a ciki da wajen ƙasar nan sabanin yadda lamarin yake a baya Ibrahim Magu ya bayyana hakan ne lokacin da yake zantawa da manema labarai a birnin Mukurdin jihar Benue
to a gaida Samira idan kuma kunne ya ji gangar jiki ta tsira su kuwa malaman jami'oyin nan guda biyu da gidan talabijin na BBC ya wallafa bidiyon su a jiya suna halayya kuruce dan bunsurul daliban su wadannan malamai sun maida martani domin kuwa lecturer guda da ya fito daga jahar Lagos kuma yake koyarwa a jami'an Lagos ya bayyana damuwar sa inda yace tun bayar da BBC ta wallafa wannan bidiyo al'umma daga ko ina ke masa Allah wadai suna yin tir da shi baya ga nuna kyama ita ko jami'ar da yake koyarwa tunta yin kurun korarsa daga wannan jami'a inda yace tun lokacin bayan fitar wannan al'amari baya zuwa ko ina yana garkama a gida haka ne sanya wannan malami da safiyar yau yayin kunin kasa kansa sakamakon abin da ya kira kyama da al'umma suke masa daga ko ina a fadin duniya tare da yi masa Allah wadai haka ne sanya yayin kunin halaka kansa ko da yake tana al'umma suka kawo masa dauki bayan da aka dauke shi aka kai shi wani asibiti a can Lagos din domin ci gaba da kula da rayuwarsa to shi ma dai takuransa na can kasar Ghana da aka fitar da bidiyon sa tare ya bayyana takaicin sa ga wannan bidiyo da BBC ta wallafa har ma ikirarin maka BBC sun a gaban kotu inda ya bayyana cewar shi fa cikakken pastor ne kuma abun koyi da haka yayin yunkurin maka su a gaban kotu wata majiya ta bayyana cewar tun kafin fitowar wannan faifan bidiyo sai da ita BBC ta kira waɗannan malamai tare da nuna musu wannan bidiyo don su kwana cikin shiri domin ku koda lokaci tace za ta iya watsa waɗannan faifan bidiyo
a yau ne wata kota anan Kano ta umarni da a ci gaba da tsare wani lecturer mai suna Ali Shehu a gidan kurkuku misa zargin zakkewa wata daliba malam Ali Shehu dai malami ne a kwalejin fasaha da kenan Kano ana zargin sa da laifuffuka guda biyu alƙalin wannan kotu Muhammad Idris ya yi umarni da a ci gaba da tsare wanda ake zargi har sai ranar 15 ga watan nan da muke ciki
da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace ya sanya mu fi ƙarfin zuciyar mu Masu sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a
Alhaji Ibrahim lawal ansus suna da kafin mai kwari laushi ga garko sosai
tabbas hakika kowace uwar gida da amarya tana so a zo a iske ta ta malale carpet din ta a tsakar falanta yadda ko baki ta yi ba ta da fargabar cewa su zauna akan carpet din to idan kina so ki kasance a cikin jerin matan da suka samu carpet masu kyau kawai ku zabura zuwa shimfiɗe din kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons dan samo carpet nau'in su Saudi carpet Turkey carpet Iranian carpet Chinese carpet gaba daya a kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited kamfanin na lale marhabin da masu siyan dai kosari addressin su yana nan a number 9 kan titin Ibrahim Tire Road kusa da fly over domin neman ƙarin bayani ku kira 08033567511 da kuma 07052465599 Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited suna da carpet iri-iri wanda kuke so
Alhaji Ibrahim Lawal and Sons
kana fama da matsalar abun hawa ko kana jin kasalar fituwa da gida zuwa bakin titi ko ko makaraci zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abun hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishiru ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abun hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa za zaka iya daukan draw ko kuma tare da passenger wani abun burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka office mira ka je ka karba garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama zaka iya samun kyautar mira 20,000 duk wata idan ka tura ɗan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android a Application Store a wayar iPhone sai a rubuta mira akwatin da ciki nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take mira sifuri a sauƙaƙe
a'a kawata menene wannan ke kokarin zuba a tukunya
Magnet kenan ga dadi ga gardi ga kamshi ga kuma auki sannan gashi jajawar
kin ga dakata menene kuma magnet
magnet tomato mix sabon tumatir ne mai saukin amfani babu ruwanki da bin layin markade ko kuma azo a ce ya zube ai inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci kuma da ɗan kudinki kalilan zaki samu sabon tumatir leda na magnet
daga yau ni da iyali na Za mu fara amfani da sabon tumatir leda na magnet.
Ga masu sayan daidai ko sari sai su garza ya kasuwar singa da kenan Kano wajen dilolin mu wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamir ko wajen Kabiru Mai Sabulu ko kuma a kira 081-21-3999.
Magnet Tomato Mix sabon tumatir leda mai inganci.
Albashirin kudalibai maza da mata musamman waɗanda suka kammala karatun secondary ko diploma ko NCE Jammaji Academy dake nan Kano ta bude sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis daga karfe 9 na safe zuwa 12 na rana tsawon wata 6 ko kuma shekara 1 ana gabatar da darussan ajujuwan jammajin dake kofar Kabuga ba turanci kawai ake koyarwa ba har ma da general knowledge haka kuma Jammaji Academy ta dawo da karatun dare domin yan kasuwa da ma'aikata a ranakun Alhamis da Juma'a su ma dai a ajujuwan namu dake kofar Kabuga a nazaran ma ana koda turanci da general knowledge masu sha'awa sai su garzaya ofishin Jammaji Academy dake Tal'udu run about domin siyan form akan kudi naira 2000 kacal suna budewa kullun daga karfe 9 na safe zuwa 7 na yamma domin neman karin bayani sai a kira lambar waya kamar haka 0807711391 ko kuma 0807531577 wannan sako ne daga Malam Kabiru Musa Jammaji
to madalla
Shi kuwa shugaban haddadiyar kasuwar Ofo Bombay wato Kabiru M Abubakar Tsamiya Mariri yana kira ga kafatanin ƴan kasuwar jihar Kano gabaki ɗaya kwata manyan su da ƙanana cewar su fito a gobe Laraba 9 ga watan 10 na shekarar 2019 domin dai tarbar mai girma gwamnan jihar Kano Kadimul Islam da zai dawo daga can Abuja bayan tafiya da suka yi da shugaban ƙasa zuwa ƙasar Afrika ta Kudu dan haka yake kira ga kafatanin ƴan kasuwa da su fito su nuna cinjinun don goyen bayan su ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduci ya kuma ce za a yi tattaki tun da kafinin jirgin sama na Malam Aminu Kano daga nan ne za su yi mai girma gwamna bangajiya da kuma sanni da dawowa su kuma raka mai girma gwamna zuwa gidansa wannan dai sanarwa ce da ta fito daga shugaban haddadiyar kungiyar kasuwar Ofo Bombay wato Kabiru M Abubakar Tsamiya Mariri yanzu kuma sai labarin wata amarya wacce dududu bata wuce watanni hudu da yin aure ba sai gashi wannan amarya ta sunkuya ta haife sanbalelan jaririn ta dan watanni 9 daidai babu koda na kasa a jikinsa har ma wannan yaro yakan bude ido amma dai bisa wannan turkatirka ya sanya ɗan sandan garin Munjibir sai gurfanar da wani mutum mai suna Musa Kalil da Maryam Bilal inda ake tuhumar su da hada baki da aikata laifi da kuma cutar da wani mutum mai suna Aminu Ibrahim sakamakon aura masa wannan mata da take dauke da juna biyu wanda kuma watanni 4 da aure ta sunkuya ta haife sanbalelan jaririnta Dan sanda mai gabatar da kara Sajan Kabir Bashir ya karanta musu tuhuma sai dai suka musanta daga nan ne mai shari'a Ibrahim Sani Ibrahim na kotun majistri mai lamba 62 dake zaman ta a garin Munjibir din ya dage zaman kotun zuwa ranar 14 ga watan 10 inda lawyer da yake kare su ya roki kotu da ta sanya su a hannun beli kuma ta amince ta ba da su a hannun beli akan sharadin naira 100,000 kowannen su kuma kawo mutum bi kamilallu su kuma ba da hotunan su passport guda biyu sannan kuma sai dan sandan kotu ya je ya gano gidajen su bayan fitowa daga kotu wakilin mu Abubakar Sabo ya zanta da Maryam.
Malam Aminu shi yayi karan mun aikata laifi da kuma ba mu muka yi shi ba. An ce mun hada kai mun hada baki ne mun cutar da shi ni da madaurin aure na. An ce mu rufe saboda ina da ciki akan haka aka aurar da ni aka ba kuma Malam Aminu.
Lokacin da aka yi auren dama akwai juna biyu?
Eh.
Shi ma dai madaurin auren nata wato Musa Khalil yayi karin haske kan yadda aka yi rufa-rufa aka mika wa shi wannan ango wannan amarya. Kuma bayan kwana kadan gawa ta rike mai wanka
kimanin wata hudu kwana 28 mijinta Aminu kenan yayi min waya yace in zo na zo ce to Maryam ci ta yau na tambaye shi yace amma ga bacin rai na ce amma karkata da hankalinka ta gaya mun ciki ba nawa bane tun a wannan lokaci
to Allah ya sa mu dace yanzu kuma wakilanmu MBC sun shirya tsaf wato Amina Hamisu Isa da Nisaiba Umar Madaki da za su shigo a fannin mu na kokun san
Shin ko kun san shekarun mutum suna karuwa, baccin sa yana raguwa? Kaso 40 cikin 100 na manya suna fama da matsalar rashin iya bacci cikin dare, kuma hakan na iya zama babban barazana ga lafiyar mutum.
Daga cikin cututtukan da rashin samun wadataccen bacci ka iya haifarwa akwai kiba ta babu gaira ba dalili, da rashin kuzari, da hawan jini, sannan ciwon zuciya, sai kuma shanyewar barin jiki da dai sauran matsaloli.
Hukumar bacci ta duniya ta fitar da jadawali na yawan baccin da dan adam yake bukata a kowace rana. Bisa shekarunsa daga haihuwa zuwa shekara 2 dan adam yana bukatar bacci awa 14 zuwa awa 15
daga shekara 3 zuwa shekara 13 dan adam yana bukatar baccin awa 10 zuwa 13 daga shekara 14 zuwa shekara 25 dan adam yana bukatar baccin awa 8 zuwa 10 daga shekara 26 zuwa shekara 65 dan adam yana bukatar baccin awa 7 zuwa 9 daga shekara 65 zuwa sama dan adam yana bukatar bacci na awa 7 zuwa 8
to a gaida yan biyu Allah kuma ya sa mu dace kafin mu je ga bangaren mu na neman taimako bari inda ranka ya kirawo wakiliyar mu Nusaiba Umar Madaki wacce tace ta leka dandalin mu na sada zumunta
Sakon da ya zo mana na daya a yau ya fito ne daga hannun Tajuddin Yakubu Dogon Zanna wanda yake cewa maganar asibiti gaskiya ne masu gadi ma har sun fi likitoci nuna isa akan asibitin na biyu a cikin ra'ayoyin namu shine na Saifullahi Idris Jikamshi inda yake cewa Allah ya sa matakin da gwamnatin Borno ta dauka ya kawo ƙarshen matsalar tsaron da ta addabi jama'ar jihar. A ƙarshe kuma Maryam Nasidi Hassan cewa take a gaskiya matar nan ta ceci rayuwarta saboda illa ne zama da mijin da baya ganin laifinki kuma baya miki nasiha saboda hakan zai iya kai ki wuta.
To an gaida ni sai ba. Anan kuma filin inda ranka ya karba takardar wata baiwa Allah mai suna Hajara Yahaya wacce ta fito daga sauna Kawaji mai fama da ciwon ido har ta kai asibitin ƙwararru na Murtala bangaren idanu su rubuta mata aikin kuɗi akan naira 15,000. Wannan mata dai ta ce ba ta da wannan kuɗi. Da fatan za a gazawa wannan mata mai suna Hajara Yahaya. Sai kuma takardar wata baiwa Allah mai suna Habiba Abba wacce ta gamu da lallura har ta kai wani asibiti mai zaman kansa ya rubuto mata tsabar kuɗi har naira miliyan 1,200. Sai kuma takardar wani bawan Allah mai suna Kasim Abubakar shi ma dai da ya gamu da lallura har ta kai mahukunta asibitin kula da mafitsara na Abubakar Imam Urology ya neman naira 55,000 a matsayin kuɗin da za su yi masa gwaje-gwaje da kuma magani da aiki. Da fatan za a taru a gaza musu gaba ɗaya.
NZ Express Transport dake tacher mota ta unguwa uku na tacher mota ta luxurious bus dake New Road Sabon Garin Kano sai officin su dake Mandu Garage Kaduna
suna tashi a Kano zuwa Lagos daga Lagos kuma zuwa Kano Kaduna zuwa Lagos da Edo
Leventis Agege Abeokuta Expressway Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan
muna tashi a kan lokaci kuma motocin mu sabbi ne babu attachment
akwai wifi kyauta akwai gurin caji a kowace kujera gasu da wadatattun kujeru
muna da kwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku
ka aika da sakon kayanka kuma ka karba akan lokaci
yan kasuwa SD Express ta kuci Jami'ar Ahmad Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri
haka fire safety Kano command ta ba su safety certificate
yan adaidaita
yan taxi
da yan wakada
wadanda su kawo SD Express passenger suna da takwici na musamman
dan karin bayani sai a buga lambobin waya
0800 2 2 0800 7 8 3
ko 0800 2 2 7 5 3
ko 0800 8 5 7 4
me
mai gida ko wata makaranta ya kamata mu kai ƴaƴanmu domin su haddace alƙur'ani.
Sabuwar makarantar nan mana mai suna Maka Integrated Islamic Montessori.
To ko me yasa za mu kai su wannan makaranta?
Saboda makaranta ce da take daukar yara ƴan shekara 2 zuwa 6 su kuma horasu da su karatun alƙur'ani kuma suna da bangaren tahfiz. Suna da tsantsar kayan aiki da ƙwararrun malamai da za su bai wa ƴaƴanku ilimin karatun alƙur'ani mai girma.